Haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin ƴan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin ƴan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin ƴan jarida.
Sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin ƴan jarida sunana Zahra Aminu Fage a cikin shirin dandalin ƴan jarida na wannan mako zamu duba batun alakar da ke tsakanin kafafun sada zumunta wato social media da aikin jarida zamu duba irin rawar da irin kalubalen da kafofin ke takawa musamman a wannan yanayi da duniya ke ciki yayin da miliyoyin al'umma suka raja'a a kafofin sada zumunta domin samun labarai wanda a sautayin labaran kan zama shafaffe abinda ake cewa fake news a turanci wakilin mu Ibrahim Abdul Aziz ya samu zantawa da Malam Yakubu Musa Uba dake kamfanin dillancin labarai Nigeria wato nan da Muhammad Ismail na kafar yaɗa labarai da ake kira The News Hawk da kuma masana ilimi akan aikin jarida
The social media tana barazana ga kafofin yaɗa labarai musamman ta yaɗa ta bayyanar da breaking news kaman labari ya faru yanzu kafin masu men media su buga zaga social media sun fara buga breaking news sai dai kawai in sun buga jama'a tun yanzu jama'a sun fahimci cewa akwai labarin kanzan kurjen lokaci ko sun gani dai za su saurara su tabbatar su yi amfani da su men media din wajen tabbatarwa eh hakan ta faru ko bata faru ba yanzu ka ko kaman a ce wannan zanga-zangan da ake ko wani yayi kashe wasu da sauransu za a ga su social media ne za su bayar da hotunan amma daga baya kafin su men media su zo su tantance labarin gaskiyan me ya faru su fito da shi don na ga ta nan ne kawai dai suke ba zana ga men media amma ban da aka dai jama'a da yawa sun fahimci cewa akwai labaran kanzan kurege akwai labaran karya a social media su yasa an sun gani za su dan jinkirta da su tabbatar sai dai akwai wanda ba su fahimci wannan ba daga sun gani kawai sai su ci gaba da yaɗa abu ne da dole a san matakan da za a ɗauka wajen saboda irin wannan abu shi ya sa ake ilmantar da mutane kamar irin su akan su check fad yadda za ka yi ka tabbata wannan labarin gaskiya ne a kuna ƙarya ne
kamar Yakubu Musa shi ma Muhammad Ismail na kafa yaɗa labaran da News Hawk ya ma bayyana tasirin da ke akwai da kuma matakan da ya kamata a lura
ta kafar sada zumunta din nan wani abu ne wanda yake za a ce zamani ne wanda an ce zamani riga wanda dole ne a tafi da shi sai dai akwai wasu kalubalen kamar yadda kake katon kafadi akwai kalubalen da yawa da ya zo da su musamman yadda ake mutane wanda ba ƴan jarida ba ne ba su san haƙƙin jarida ba ka san matsalolin ma babba guda ɗaya shi ita ce shi wannan social media kasa kafan watsa yaɗa labarai ɗin nan na sada zumunci ya maida kowa ya zama ɗan jarida da wanda ya san aikin jarida da wanda bai san aikin jarida ba kowa ya zama dan jarida shine babban matsalan da aka samu sannan kuma mutun yana da wani dama wanda dacan baka isa ka yaɗa labari ba dole akwai wasu hanyoyi da zaka bi kafin a isar da sakonka ko kuma jama'a su san abin da kake faɗi to yanzu daga ɗakin ka kana kwance in ka ga dama sai ka ce sarki kaza ya mutu wani kaza ya mutu an yi gobara a can an yi fada a can wurin da shauransu wanda kana tare kuma ba tare da wani ya ce maka kanzul ba to abin da yake kawo matsalan kenan wanda kuma a tsari na demokradiyya da muke kusan za a ce kowa yana da dama na ya faɗi albarkacin bakin shi to sai dai kuma daman shine idan zaka faɗi dole ya kasance ka faɗi gaskiya shi yasa a kasashe da yawa idan in ka duba ko kwanan nan ma Trump ya dauki matakai ne dakile yadda ake ta yaɗa labaru wanda yake wasu basu da tushe akan musamman a yadda yake tunani
masana ilimin aikin jarida na ganin akwai babban kalubale da wannan kafa ta social media ta kawo, to amma kuma tana da nata alfanu ga su kansu ƴan jarida da ma kuma al'umma. Dr. Adama Adamu, malama ce a sashen koyon aikin jarida a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, ta kuwa bayyana tasirin social media ga aikin jarida.
Wato Haji Ibrahim, kafafen yaɗa zumunta na social media kafafe ne da suka riga suka zo suka tabbata, kuma dole zamani ya tafi da su domin zamanin ne ya kawo su. Babu yadda za a yi a ce zai kwace aikin jarida. A'a, social media ka shokan kanta ai kama aikin jarida ne, ma'ana ma'aikatan kafafen yaɗa labarai ya kamata su san yadda za su sarrafa su, su yi amfani da su gaya ta yadda za su bunƙasa aikinsu, ba wai su bashi ko kuma su bar waɗannan kafafi su zama musu kalubale ba. Abin da nake nufi a nan shi ne, su kafafen yaɗa zumunta na social media dole ne ya kasance kowace kafar yaɗa labarai ta mallaki wannan platforms ɗin, ta mallaki su, ta yi ƙoƙari ta san yadda za ta sarrafa su, ta ilmantar da ma'aikatanta akan yadda za su sarrafa su domin su samu su tafi da ayyukansu yadda ya kamata. Saboda haka abu ne wanda ya kamata kawai a rungume shi hannu biyu. Ma'aikatan jarida ya kamata su san cewa idan suka bar social media ya kucce daga hannunsu ya tafi kacokan hannun al'umma, to a nan ne za a samu baraka. Amma tunda sun riga da sun san cewa su ne suke da haƙƙin faɗakar da jama'a labarai na gaskiya, labarai waɗanda ba na ƙanzon kurege ba, kuma da yawan jama'a da ake da su yanzu sun fi karkata ga social media, to kamata yayi su waɗannan ma'aikatan jarida su yi amfani da kafafen yaɗa zumunta na social media a wajen rahotanninsu, a wajen bibiyan al'amura ne da kullum na al'umma, a wajen ƙaryata labaran ƙanzon kurege da jama'a suke yaɗawa ta hanyoyin bada updates akai-akai, wato su yi ƙoƙari su dinga faɗakar da al'umma akai-akai ba tare da kakkautawa ba. Ni wannan shi ne ra'ayina.
Dr. Adama Adamu kenan, malamar aikin jarida a Najeriya, wanda kuma koma da menene yanzu aiki ya rage ga su kansu ƴan jarida, musamman ma a wannan lokaci da kafar sada zumunta ke ƙara shiga zukatan al'umma.
Nasir Daniya, masanin ka'idojin kafofin watsa labarai da hukuncen yaɗa labaran ƙarya a Najeriya, musamman a kafofin sada zumunta, ya yi mana ƙarin bayani.
Kuma laifuka da muke aikatawa a wajen amfani da wannan kafofin sadarwa na zamani, wasu ko dai da gangan, wasu kuma ko ba tare da sanin mu muke aikata su ba. Ɗaya daga cikin waɗannan laifuka suna da alaƙa da rashin sani. Misali, mutane sun ɗauki cewa shi wannan Cyber Crimes Prohibition Act da Najeriya take da dokoki, ana tsammanin kamar social media da ya shafa. Kuma wasu social media mutanenmu sun ɗauki kawai Facebook da Twitter su ne social media. Amma wato abubuwa da suka haɗa da YouTube, abubuwa da suka haɗa da email, abubuwa da WhatsApp ɗinnan da muke amfani da su, abubuwa ne na sadarwa ta zamani. So yanzu za mu ɗauki misali kamar yanzu abubuwa da ake na racism, kamar jinsin mutum da jinsin mutum sai kai wani abu da zai nuna ka hihita jinsin ka zuwa nashi ko wani abu. In kai wani abu wanda da alaka da racism ko xenophobia, irin abubuwan da suka akuba da daɗewa ba Afirka ta Kudu game da 'yan Najeriya da sauran wasu ƙasashe, 'yan wasu ƙasashe, to in kai ma mutum shi ko wani ɓatayya ko wata magana wadda ta nuna wannan bambancin launin fata ko kuma addini ko wani abu, to za ka iya tafiya gidan yari shekara 5 ko kuma a cika tare kuɗin da har za su iya kai naira miliyan 10. Sannan akwai wani laifi da ake kira cyber squatting. Shi cyber squatting kamar abu ne wanda mutane waɗanda suka san harkar kimiyya sosai suke yi. Kamar yanzu misali VOA, Voice of America, tana da website ɗinta ko portal da yake da domain mai suna www.voahausa.com. to yanzu kaman kawai daga Najeriya ko daga wata kasa sai mutun yanzu sai ya dai ya saci kaman BOAA sai ya kara A guda sai ya zama BOAAhausa.com to wannan yayi cyber squatting kenan shine ɗaya daga cikin misalai to in ka ari sunan wani ko ka ƙara wani sunan wani da niyyar cuta to shi kuma kai laifi wanda zai iya kai ka gidan yari shekara biyu ko kuma a ci ka tarar da za ta iya kai naira miliyan 5
Anan shirin dandali ɗan jarida na wannan mako zai daka aya sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz da Nasir Daniya da Zahra Aminu Fage ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC
Akai da Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya
Borno fa ya je ya kama dan sa ya ba soja mutumin Borno ya kama kanin sa ya ba soja bisa dalilin wannan ta'addanci kuma wani information za a ba su bayan mutanen da har ƴaƴan su suke kama su ba su me suke so a yi
Borno Elders Forum din nan ba abinda ba su yi ba domin a samu a shawo kan wannan ta'addanci da ya addabe mu
Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sadon mu da ko a sabon shiri na tsaka mai wuya a yau ne muke kawo muku kashi na biyu na muhawarar da muka fara wacce kuma ita ce ta farko daga Maiduguri jihar Borno Najeriya game da matsalar Boko Haram duk da cewa daga can abun ya samu sansala a cikin shirin yau na kashi na biyu din ne zamu tabo batutuwan da suka shafi har da duba dalilai ko kuma ra'ayoyi game da manyan mutanen Borno da suka tattara nasu suka kwashe suka bar Maiduguri din suka koma suka zauna wurare kamar su Abuja mutane suna ganin sun yi daidai ko ba su yi daidai din bane sannan kuma me ya tasirin aksarin manyan komandojin sojojin shugaban Muhammadu Buhari wanda aksarin su daga wannan bangare na arewa maso gabashin Najeriya suka fito wato tasirin su a kokarin ganin karshen wannan matsala din ba ta da bata lokaci ba da mai da ko wajen wakilin namu Haruna Dauda Biyu
a da mutan Borno zan dawo gare ka akwai wannan in ka duba zaka kamar duk manyan hafsoshin sojoji mafi yawan su ka ba da babban hafsan sojan kasa na Najeriya General Buratai da babban hafsan sojan sama na Najeriya wato Sadiq Abubakar da kuma mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro Baba Gana Mangunu dukkan su da dai wasu ma daga cikin manyan jami'an tsaro ɗan arewa maso gabacin Najeriya ne mene ne kake gani ke kawo tsiko na kawo ƙarshen wannan matsala kuma wannan matsala ya fi yawaita ne a shirin arewa maso gabacin Najeriya
alhamdulillahi ka san duk lokacin da aka ce mutum zai yi aiki mu yanzu ba abin da yake ba mu takeici shine ba wai dan ma kasancewar su ƴan gurin ba wannan kadai ne ma yake ba mu takeici ba koda ba ƴan gurin bane a matsayin su na ƴan Najeriya ya kamata a ce su rika ceton ran dan Najeriya a duk inda yake amma sakaci da ran mutanen Najeriya ko da yake ni su din karan kansu ma ni a yanzu ba zan iya ba su laifi 100% ba dalili ai akwai wanda ya sa su gurin idan na sa mutun aiki baya mun aikin yanda nake so me kamata in ya kamata a ce na kore shi na kawo wani kar ka manta wannan duk maganganun da ake ta yi mu daina yaudaran kanmu mu tafi kan inda point din yake shugaban kasa bai damu da ran mutane ba ana kashe ran mutane kaman tsaka ba shine a gaban sa ba wannan abun gaskiya bai kyauta mu mutanen Borno ba bai kyauta mu mutanen Najeriya ba kuma kar ya manta fa wannan abun a Borno yake tafiya amma yau fa gashi ya bar north east din ya tafi north west domin yau gashi nan a yankin Zamfara yau gashi nan a yankin Katsina yau gashi nan a Sokoto yau gashi nan kai ta har ya zo Niger ya ba bar north west din ma zo north central to gaskiya kaga kusan in akwai wani tunani da yake da shi ma ya kamata ya farka ya gane yanda duniyar ta dosa ni abin da yake bani haushi gaskiya a game da waɗannan abubuwan kullun shine rashin fitowar gwamnatin jiha ba ita ce take da hurumin ta fito ta yakiyan ta'adda ba amma rashin jami'an gwamnatin Borno su fito su rika nuna mutanen Borno eh ga inda laifin yake saboda mu abin nan yanzu in kayan saurari commissioner gaskiya ne commissioner amma shi commissioner ya san cewa mutumin Borno fa ya je ya kama dan sa ya ba soja mutumin Borno ya kama kanin sa ya ba soja mutumin Borno ya ba bisa dalilin wannan ta'addanci maganan wai ba a ba su information suna samun information kuma ai in ka ce ba sa samun information ma kaman kusan ka karya gwamnatin ne domin a ce gwamnati da SS na abin nan da intelligence na soja da waye waye su ba su da hanyar da za su samu information din sai an ba su kuma wani information za a ba su bayan mutanen da har ƴaƴan su suke kama su ba su me suke so a yi saboda haka gaskiyar labari ni fa har yanzu ina nan babu wanda zai ya sauke ni akan wannan abin aqidar Boko Haram mummunar aqida ce to amma fa yau an kore su har sun je sun ja daga duk mutumin da yanzu in ka bi hanyar da mu ka sauke kasa zaka hadu da su to me yasa sojojin ba sa zuwa su sauka su je su neme su kullun sai dai a ce su ake kawo hari gaskiya wannan abun gaskiya ba abun nan bane amma mu zargin mu shine shugaban kasa bai kyauta a al'ummar Najeriya ba ko kada ya kamata ya fito ya gyara wannan abun nan din ya tsawata sojojin nan su fita su yi aiki ba su aikin gaskiya
to barin da gare ka Honorable Babakura Abbajatau akwai kamar al'umman jihar Borno musamman ma manyan jihar Borno sun tattare nasu bayan sun koma kamar Abuja da wasu biranen ba gani kamar za ka ga sun gaban watsi da jihar su ne sun koma wata jiha ba su zo an yaki wannan abin tare da su ba
in ka iya tunawa kamar yanzu a Borno Elders Forum din nan ba abin da ba su yi ba domin a samu a shawo kan wannan ta'addanci da ya addabe mu in ka tuna lokacin tsohon shugaban kasa da ya zo ya kawo ziyara zuwa Maiduguri ka san sun fita sun fada abinda yake ciki kuma magana farin gaskiya me yake
aisha
a lokacin abinda ya gama sun yace look irwana maganganun naku na kuna yi ni zan yi janye sojojin mu an yi haka annan ko ba ka ba kuma kamar yadda dan Borno ya fada gaskiya ne yan Borno sun bada yaran su yan Borno sun bada yaran ba wai soja ma kai ba ma ISP dan JTF da su encounter da su vigilante da kana gina nan duk yan Borno ne ko ba ka ba ba wai nake wai ba a bada bayanan sirri da su ne ba yaran su bina JTF nan da kana gani wannan ba sirri da labarin da ba su bayarwa but amma abun da yake faruwa din akwai wasu bayanai wanda ana bayarwa sai zai zama wani iri idan an samu irin wannan tika so biyu so uku kaga an ka samu wannan labarin sai ka dauka wacce maka muna bayan ne ko ba ka ba to saboda haka abun da dai yanzu in ka duba ga gwamnati tana fadi tashi tana kokarin ta maida duk yan gudun hijira su koma muhallin su inda suke kamar yadda suke normal rayuwarsu na da kuma duk wani matakin da ya kamata gwamnatin jihar Borno ta dauka domin a cimma wannan burin ne wallahi gwamnatin jihar Borno ta yi a je musu gini ne a je ana ba su tallafin abinci ne tallafin idan sun koma irin sana'an da za su yi ne dukkan gwamnatin Borno ta yi amma kuma ka gani in ka in katina gwamnonin jihohin arewa musu gabas da suka zo suka yi taron su a nan Maiduguri bayan sun gama wannan taron ai sun tashi sun yi tattaki sun tafi gaban shugaban kasan kuma sun gaya ma shugaban kasan ga abin da ake ciki kuma ga a yadda za a yi a shawo kan wannan annoban da ta addabe mu to shi shugaban kasa ya yi musu alkawari kuma ya ce insha Allah za a yi a ga cewa an gama wannan abun yake musamman ma jihar Borno inda abun tafi kayamare in ka duba yanzu haka kaga da adadin da jiragen sama masu na yaki da ake da su kadan ne amma zuwansa ya kara adadin jiragen sama da ake yaki ne yanzu haka ma ana jiran wasu jiragen sama su zo su shiga tsohon jiragen sama wanda ake yakin wannan da su kamar wasu suna zuwa ana jira za su zo daga Pakistan akwai wasu kuma wanda sun zo daga America kana kuma akwai saura wanda za su zo daga saura wurare to saboda haka wannan abun ya mun dade amma abin da ni dai shawara na dukkan mu ɗin nan mu dukufa mu sai daka mu yi addu'a
mu kai kuka mu gaban Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala don mun saka ni akan addu'an nan insha Allah. Allah zai kawo mana mafita. Baya ga haka kuma ba zai kyautu mu ce jami'an tsaro kamar sojojin nan kamar buce ba su yin komai ba. Tunda muna ji muna gani su da kansu suna rasa rayukansu. Ka gane? Ba zai yi kawai don wani manufa ko wani abu ka je ka bada ranka a kashe ka ba. Ko ba ka ba? Abinda za a yi dole ne mu fahimci juna. Mu muyi addu'a ga kan Allah ya ba su nasara kana kuma baya ga addu'a din ita gwamnatin tarayya ita matasaya sai daka ta ga cewa an ba su duk irin makamai da suke bukata su yi dukkan wannan yaki kuma baya ga haka kuma kar a manta da hanyar lallashi kuma
na'am kamar kira ga su yan bukwaran saje makamai suke nan koya
insha Allah ina hanyar lallashi ne kenan.
Adamu dan Borno akwai wannan batu da jama'a suka dade suna yin cewa ya kamata a ce su waɗannan manyan hafsan sojoji sun tafi haka nan ko kuma shi shugaban kasa ya sallame su an kawo su sabbi ganin ana ganin kamar sun gaza tunda kamar har yanzu su ne kuma su ta ƙarshen wannan lamari ba. Mene ne ra'ayinka game da wannan kiraye-kiraye na al'umma?
Ah, wannan kiraye-kiraye mun dade dama muna yi muna daga cikin waɗanda muke ina daga cikin waɗanda muke kiraye-kirayen nan gaskiya ya kamata idan na jarraba yau ba ta yi ba mu ƙara jarraba gobe ba kullum ne zamu zauna da'iman akan mutun daya ba domin in aka samu canjin kowa zai iya zuwa da irin basirar da Allah ya bashi da irin takarawar da zai yi dan a samu nasara to amma yau kai ka kasa samun nasara gobe kai ka kasa samun nasara jibi kai ka kasa samun nasara to gaskiya yake to a ce an samu canji in dai babu wani agreement a tsakanin su wannan shine abin da muke ta duk wani mai fada a ji da waɗanda suka san tsaro da waɗanda suka gajiya suka ga yau ba mutumin da baya ga ya shugaban kasar nan eh lalle waɗannan mutanen fa a canza su a ga takun wayansu amma yayin kunnan uwar shegu da shi to kaga sai mu yi tsammanin tsakanin shi da su akwai wani agreement shi yasa yake canza su yake sakaci da rayuwar mu
ana kashi
eh akwai wani akwai wata yarjejeniya
tsakanin su shugaban kasa ne su ƴan Najeriya ne shi shugaban su ne wani yarjejeniya na
kawo yarjejeniya
wannan
rikicin mai yiwa ni abin da nake so kar ku tsaya ku yi yakin nan ko kuma kar ku abin nan kar ya ba su wani cikakken kayan yaki ni in rufa muku asiri ku rufa mun asiri in gama gwamnati na an tafi
ba da dan Borno ka taba wannan batu akwai kuma batun da ake na zargin cewa akwai cin hanci da rashawa a cikin wannan harka na yaki da wannan ƴan ta'addanci da hadanci da ake fama da shi yasa wannan abin ya kawo karshe mun yi ra'ayi game da wannan
harka to an fadi haka ma gaskiya ne domin ba abu mai illa mai muni irin cin hanci da rashawa domin in ka duba yau kananan sojoji da suke kasa suna korafi akan manya-manyan sunan to me ya kawo haka ba sa samun haƙoƙin su muna ji kananan sojojin nan suna wannan bayani to me ya kawo hakan ai cin hanci da rashawan ne so shi yasa ai muke ta tunanin cewa ya za a yi a kawar da waɗannan din a kawo canji a gani din in aka kawo canji in Allah da za a samu maslaha in na duba Haruna yau bai yi ba gobe sai in duba Honorable Babakura mai yiwa sai in samu buƙatuna amma kullun na ce Haruna ne ko bai iya ba ko ya iya ko bai iya ba kaga ban yi wa kaina adalci ba gaskiya.
Wannan muka zo ƙarshen kashi na biyu na wannan mahawara da muke kawo muku daga Maiduguri Najeriya game da rashin tsaro a wannan fanni na Najeriya din. Idan Allah ya sa mun ga mako mai zuwa za mu ci gaba da kawo muku ita inda kuma a wannan karo za mu duba wasu abubuwa da suka hada da ra'ayin wasu da ke ganin cewa akwai wasu mutanen Borno da ba sa son a ga ƙarshen wannan matsala ta Boko Haram saboda amfanin da suke samu daga ciki kamar ba da gidajen haya samun ayyukan yi tallace-tallace da sauran abubuwa gaskiya ne wannan al'amari zamu kuma duba matsalar wato yadda ake kallon tsundumar da shi gwamnatin jihar Borno yanzu yake yi zuwa cikin wasu wurare da ke sa yana sa rayuwarsa a cikin hatsari da kuma yadda yake tankarar sojoji akan wannan wannan abun yana yi ne da gaske ko kuma dai siyasa ce to zukan a madadin dukkan wanda ke da hannu a cikin wannan al'amari din musamman su bakin namu wato commissioner Baba Kura Abujatau da kuma abokin hirarsa Malam Adamu Dan Borno da shi wakilin namu Haruna Dauda Biyu da kuma Garesa Alheri Abdul ta hada mana shirin Nadiyu Mustapha Sokoto nake muku ban kwana daga Washington DC a huta lafiya.
Kuma rahoton mu na musamman a wannan makon.
Wannan roman baka da ministan kiwon lafiya Farfesa Ihani da yayi wa al'umman Najeriya ya jawo suka da zargi da kuma zato kan wannan salo da mahukuntan suka dauka. Na tambayi babban jami'i a ma'aikatar kiwon lafiya Dr. Ibrahim Kana ko me yasa ta leko ta koma?
Ba shakka ainihin jakadar kasar Russia ya zo Najeriya kuma yayi meeting da ainihin babban minista din mu. Ma'ana abin da koyi kawo shi shine mun gani a labarai a duk duniya ya nuna mana kan cewa kasar Russia ta kirkiro wata ainihin rigakafin coronavirus. Saboda haka ita Russia abin da ke tunani shine ta fara diban kasashe da ke kamantaka da su musamman kasashe irin Najeriya. Shi yasa shi ainihin jakadan nasu yazo ya tattauna da ainihin kasar tamu wato da minista ya ga cewa ya saida mana da idea din wannan wato rigakafin akan cewa ga sanin sun kirkiro da ita kuma suna so Najeriya su nuna sha'awar cewa idan aka fara saida wannan rigakafin mu ma sai mu shiga cikin layi da yadda za a fara kama wannan rigakafin zuwa Najeriya.
Shi kuwa mai fashin baki a al'amuran yau da kullun Abubakar Aliyu Umar ya kalli wannan batun ta wani fanni ne daban.
Ai maganan Russia ta kawo ma Najeriya magani na corona da aka yi ta yayatawa kuma daga baya ma'aikatar lafiya da kanta ta faɗi wannan kuma ta zo ta yi amai ta lashe. Wannan ba wani abu bane yana nuna mana cewa gaba ɗaya gwamnatin nan bata san da ta sa gaba ba. Na farko kenan, na biyu kuma gaba ɗayan shi shugaban kasan makarrabansa da ya dauka sun rena shi sai abin da suka ga dama yau a ce mai magana da yawun shugaban kasa ya ce kaza, gobe kuma shugaban kasa a ce kaza ya ce sun shayin wannan sai amai su lashe. To duk ba wani abu yake jawo wannan ba, a'a magana ce dama gwamnatin an shirya ta akan ƙarya ne da zalunci da yaudaran mutane.
Amma ga kwararren likita Abu Yazid ya tsokaci ne akan muhimmancin natsuwa a duba sahihancin duk wani rigakafin da aka yi hasashen samowa domin gwaji akan al'ummar Najeriya.
Gwamnatin tarayya ya kamata idan ta karbi wannan abu a tabbatar an yi bincike cikin wannan allura cewa ba a sa wani sinadari wanda zai cutar da al'ummar ba. In an tabbatar da haka mu ma iya kowa mutanen mu domin su samu kariya ga wannan mugun cuta. Allah ya kare mu ya taimake mu.
Lamarin kokarin samar da maganin cutar corona ya sa ɗaya daga cikin shugabanni masu maganin gargajiya a cikin babban birnin tarayya Abuja Alhaji Rabo Ahmed ya ce lallai suna da rawar da za su taka akan wannan musiba duk da yake gwamnatin Najeriya bata ga ya kamata a ba su wani muhimmanci ba.
Har yau babu wanda ya tuntube mu, babu wanda ya nemi inda muke, babu wanda ya san me muke ciki. Maganan shawara kuma da zamu baiwa gwamnati bai wuce mu cewa gwamnati ta kula ta kuma yi hattara ta lura. Kasan tana da abaiba mai muhimmanci amma rashin tuntuba yana watsar da sauran abubuwa da kuma wargaza al'amura wanda ga abu a cikin gidanka sai ka je kana nema a waje.
Cutar coronavirus dai ta yi sanadiyar rasuwar likitoci 14 yayin da kuma 321 bayani ya nuna sun kamu da wannan cuta inda 68 suka samu warkewa. Jami'an kiwon lafiya 812 suka kamu da wannan cuta ya zuwa yanzu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Thank you.
madalla masu saurare, nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai Sanu, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri, ke muku fata alheri, ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.